بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بياد الله سبحانه وتعالى بيسر هدوم عنا صفياء صفياء الله جيشاء ديبوة شعبان جرم مرضو صلى الله عليه وسلم أبو بياد أيه بيه سلاسل أكو لولولو دا daga watan bakwai kenan a shekara ta 2012, kuma da fatan za a yi afuwa a kan yankewar mako da ya gabata da mu samu zama ba kasancewar yi tafiya Hadoji saboda buɗe daura da shekara da ake na ɗaliban jami'ar musulunci ta Madina a asalin jihar Lagos wanda za a gama da sha Allah kuma ko ne ya muna fata Allah ya sa albarka a ciki. Yau shi gaba da karatun da masirar manzo sallallahu alaihi wa sallam a littafin Ar-Rafiq al-Maktub za mu tashi kan al-mu'asa ko ko kuma ji annabi kada al-mu'asa bayin al-muslimin dan ne ko bayan wasu al-mu'asa da wasu abubuwan da yadda suka aiki yake ba a yanke bayyana mana abubuwan da suka zai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a marhalar farko muke ciki wato zangon farko inda ya shafi ginin sabon ko sabuwar al'umma sabon zama da za a fara shi a Madina bayan an yi hijira. Yayi magana a kan matakin farko din shi ne ginin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan mun ji shi mun gama ko to bayan ginin masallacin akwai wani abu mai muhimmanci kuma da ya auku na ginin al'umma da kafa samuwar wato zamantakewa ta musulmi shi ne abin da ake cewa al-mu'asatu. Al-mu'asa mufa'ala ce da take nufin sanya yan uwantaka tsakanin al'ummar musulmi. A samu mutum daya daga cikin al'ansar a haɗa shi ya zama ɗan uwa ga mutum daya daga cikin al-muhajirin, ya zama ɗan uwansa kamar yadda na jini yake har da babu tsakaninsu. Bayan ku asali ba komai tsakanin su banda addinin musulunci. Wannan mataki ne na farko na turewa al'umma duk wani abu na ƙabilanci da sa musu san juna kamar da za mu zo mu ji cikin abin da malamin ya ambata mana. Domin dai da aka ce ga jama'a za su fara zama sabon zama wani bai san wani ba da yanzu sun zama ɗan uwan juna, to akwai buƙatar ɗan uwantakar a fito da ita ta bayyana kuli-kuli yadda za ta fi tasiri a zuciya fiye da duk wata alaƙa da da akwai ta. To shi ne malamin yake cewa sunna innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi janibi qiyamihi bi bina'il masjid tare da tsayuwar da yayi na gina masallaci wanda shi ne markazu tajammu'i wa ta'aluf, shi ne mahaɗa ta haɗuwa da kuma wato sabo da juna da san juna da haɗa zukata. Ƙala bi amalin akhar, to tare da wannan ya kuma yi wani aikin daban wanda yake min arwa'i ma ya'thiruhu tarikh, yana cikin mafi kyawun abin da tarihi ya ɗauko mana, ya naƙanto mana, ya rawaito mana daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Wani aiki ne wannan? Yace wa huwa amalul mu'asati bainal muhajirin wal ansar, shi ne gudanar da wantaka tsakanin waɗanda suka yi hijira da kuma mutanen Madina. Qala ibn al-Qayyim, qala ibn al-Qayyim الجوزية ابن القيم الجوزية الكتاب زاد المعاد ولا سوى لبن ما لم يلق التوين. ثم آفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار, صلى الله عليه وسلم يي مؤاخاتي يجيب وانتكى يقل وانتكى زمن تد تفيد كيفي وانتكى تتعلم المهاجرين لكم الأنصار في دار أنس بن مالك أجدر أنس بن مالك وكانوا 90 رجلا سمتين 90 من نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار ربي وتمت 40 دبير كنا دب المهاجرين 40 دبير بسي الأنصار آخا بينهم ياسا وانتفع تكاني سؤال المواساة أكل ستين كاوجونا ويتوارثون كما سجاجدون انسوا إلا قيد بسكنس زي متك وقيد زي إيو بابي شير معنى ويتوارثون بعد الموت بين سمتوا معنى بين قيامته قيد إيو بابي انسا دون بين الأرحام بند وانتفع بند وانجي معنى قودة بين وانجي سنانا idan dan uwanka daga cikin al'asar ya mutu to shi kai a matsayin ka da al-muhajir daga su wadanda suka hijira daga makka to zaka gaje shi ba tare da ƴan uwan sun gaje shi ba ma'ana ƴan uwan sa na jini wadanda suke da dangantaka da shi na jini da ba su gado ba wannan yace ila hini waqa'ati badr haka aka yi har zuwa lokacin waqa'in badr فلما أنزل الله يعني أن الله سبحانه وتعالى يسوكر دع وأولو الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله في سورة الأنفال أتى سوكر دع ما أبو تازمين سوى في أنقوى نزيه وأنه تكي يحدى وأنت الأرحام دع ما زمع الرحم لي رحم لو أنا أبو أبن لي أتى سعنو ألا تجمي تحيسا لأنه أسأل الرحم فيني ما حيفادة تبقى أيضاكو أبن ما حيفادة حيفر yana samar da a samu alaƙa ta jini to ummul arhami masu dangantaka irin wannan ta hanyar jini ba'dhum auladu ba'd sashin su sun suka fi sashi su ne suka fi cancanta suka fi kusanci da sashi to da yanda aka shirkar da wannan an fahimci kenan ashe su ɗan ɗaya daga cikin su ya mutu to su za su gaji junansu to sai aka ci maganar gado tsakanin ɗan uwa na addini aka mai ta tsakanin ɗan uwa na jini shike ne sai na gado aka ci maganar mu'asa a ciki ya zama ɗan uwa na jini ne ke gado ina fata muna fahimtar abu mun tunda mun san dama waɗannan shari'o'in asali a Madina aka sa su a Madina Allah madauki ya saukar da mafi yawan shari'o'in da aka gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da ya shafi harkokin zamantakewa ba duk an yi akan gado ba mu su sai bayan an zo Madina wannan da mun sha magana a kai ba wai iya gado kawai ba hatta abin da ya shafi cinikayya da zamantakewa hulɗar mutum da maƙocinsa da ƴan uwansa da makamantan irin waɗannan abubuwa duk shari'o'i ne da a shekara goma nan ta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina aka saukar da su amma ka babban abin da aka yi maganar tauhidi tauhidin nan tauhidi sai sallah har su zakka da azumi duk sai da an dawo Madina an bar Makka a lokacin da aka saukar da su dan yana mana muhimmancin abin da aka shekara goma sha uku din nan akai a maganar tauhidi sauran shari'o'i kuwa dukkan su da yawan su din nan a Madina suka sauka to anan bayan an yi wannan aya ta sauka kuma rabba turidda tawarufu ila rahim duna aqlu aqlu ukhuwa tun daga lokacin da aka sauka da wannan aya sai zama gado ya koma da alaka ta jini a banda wato ummi dan uwantaka din da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula tsakanin muhajirin da ansa ina fata muna fahimta aiwa inna qayyim shi da cewa وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية وسمع لما يسمسي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة وتأل وانتكى إن دبن فكان سوء المهاجرين كنسوا وتسوء المهاجرين متى من مكة بسكة من مدينة سوما وسمع لما يسمسي سوى أن أمة وانتكى فكان سوء المهاجرين ba tsakanin muhajirin da ansar ba tsakanin muhajirin sun kansu a junansu cewa an yi wata mu'asa ɗin nan ya sai shani ya tan da wani abu da yanki a nan cikin zabin ma'ad abin da kishi shi ne da magana cewa hatta aha annabi sallallahu alaihi wasallam bain hu bain ali har annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yi mu'asa tsakaninsa da ali radiyallahu anhu to shi ne sannan sai ya ci gaba kuma ya sa alama dubu dubu guda uku ko haka ke muku a rukai da rubutu da ma'u kana rubutu sai kana so ka tsallake wani abu kana gaba da rura bane sai ka faɗe shi kuma kana so a cikin sa san karshen sa akwai wata magana da kake so ka faɗa to sai ka sa wannan alama guda uku sai kuma ka kawo ma'ana alama sai sai akwai wani abu aka yanke shi a sunnanci sai shine abin da ya muku kuma to amma sun ce cewa mai wani sai ce wa sabtu hadin ta alahu ko to ku jara wa sabtu ne kuma dace a cikin zabi mu alƙi wa sabtu al awwal abin da yake tabbatacce shine magana farko ma'ana magana farko ita ce a ingantacciya menene magana farko mu'asa din da aka shine tsakanin al muhajirin da kuma al ansar ma'ana ba a yi wata tsakanin al muhajirin su da kansu ba ina fatan muna bin abin da fahimta muna fahimtar abin yawa abin da yake faɗa shine wasu malamai su akwai riwayoyi da aka rubuto cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya hada wannan ummin dan uwantaka ta addini tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina to yayi wata ummin dan uwantaka kuma tsakanin su muhajirin su tsakanin su da juna sai a samu wannan muhajir sai wannan muhajir sai a hada shi sai wannan dan uwanka da wannan uwanka mun fahimci abin to sai yake cewa amma dai abin da ya tabbata shine na farko ma'ana cewa tsakanin al-muhajirin da al-ansar aka yi ba a yi wancan ba shine sun ce cewa al-muhajiruna su ko al-muhajirun kanu mustaqbilina bi ukhuwati al-islam wa ukhuwati ad-dar wa qarabati an-nasab an aqdi mu'akhati fi ma bainahum wasu dalili a ganin sa shine su muhajirun sun kasance su wadatu da ƴan uwantakar musulunci da kuma ɗan uwantaka ta gida da ɗan uwantaka ta kusanci da jini ta dangantaka ta alaƙa dama haka suka zo a junansu akwai wannan alaƙa don haka sun wadatu da wannan an aqdi mu'aqatin fi ma bainahum daga sun wadatu da wancan abin da suke da shi ya kushe su daga a ƙulla musu wata ɗan uwantakar daban kuma a tsakanin su don kun ci abin da gane ilmi kai yawa bi khilafin muhajirin da al-ansar saɓanin wato su mutanen Makka da mutanen Madina akwai buƙatar a samu wani ɗan tsakanin su tunda nan suka samu waɗannan su waɗancan ko tare suka zo da juna su dama ɗan ɗan juna ne mun gane abin da ne to wannan maganar abin da ya faɗa ce ne a cikin zabin ma'adi kuma hakikali ya ɗauko ta ne daga malamin nasa ibnu taymiya ibnu taymiya a wuraren da ya yi littafansa ya faɗi wannan maganganun musamman a cikin manhajus sunna lokacin da yake raddin wasu maganganu irin waɗannan musamman ya raddin maganar kulla mu'afatin tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali isa wannan abin da ya faru ba abin da ya faru shine mu'afati tsakanin muhajirin da al-ansar ya kawo wannan to amma na samu ibn Hajar a fatawar bari ya kawo wannan magana ta ibn Taymiyya yace ba haka bane akwai riwayoyi da suka tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'afatin hatta tsakanin muhajirin da muhajirin a junansu sai dai a yanzu aka yi wannan da sabani ya kawo maganar mu'afati da al-Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab al-Mufrad kuma isnadin sahihi ne a tsakanin Az-Zubair ibn al-Awwal da kuma Ibn Mas'ud Az-Zubair ibn al-Awwal da Ibn Mas'ud dukkanin su da ne nasu ne mutanen Makka ne ko yawa to an Ali sallallahu alaihi wasallam ya kulla mu'afati tsakanin su shine a Sahih al-Albani a cikin silsilar sahiha da ya kawo wannan riwaya ta mu'afati tsakanin Az-Zubair da kuma Ibn Mas'ud ne ko yawa wannan mutum biyu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakanin su ne wancaka kuma Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab al-Mufrad ba a cikin sahihin Bukhari ba yawa amma kuma isnadin dai sahihi ne kamar da Albani ya ambata a ciki ya bayyana wannan magana cewa la'alla Ibn Taymiyya bai ga wannan hadisin bane shi yasa yayi inkarin wadancan cewa ba a yi wani abu tsakanin muhajirin da ansar ba ga ma abin da yake fadi na rubuto shi yana cewa fa'ida طالب عبد البر ابن عبد البر يسر ابن عبد البر اهو يوسف ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد البر ببن مالمي ده سكين مالمي مذهب المالكيه ده سكين مالمي الاندلس لا سابع من الدارس يرى بلتاك التمهيد بين بلتاك أشره موطة هكذا بكما بلتاك wannan ya sunan shi al-istidkar wanda shi ma sharbi ne na muwatta nan ne nan ne tafi da rubuta to wannan bayan Allah yana da kuma littafi da akan al-isti'ab akan shi ma tarjuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin yana fada cewa kayatul mu'asati marratayn ujibna bilbar wannan kulli alaqan wantaka din tsakanin musulmi annin shi ne sau biyu yace marratan bainal muhajirin khassatan akwai wanda aka tsakanin al-muhajirin su kadai wa dalika bi makkah wannan tun a makkah aka yi shi wa marratan bainal muhajirin wal ansar wani karan kuma aka yi tsakanin muhajirin da ansar kaza bin qiyam ya yi jami'in da wannan ruwayi ko ya ce a makkah da ba an yi kuma yanzu a madina aka yi shi wanda aka yi a madina shi ne wannan da ake magana na tsakanin al-muhajirin wal ansar wancan kuma da aka yi a makkah an yi shi ne tsakanin al-muhajirin su tsakanin su da junan su to shine sai ke cewa ibn al-Albani yake cewa bayan wannan wa min al-adillati 'ala al-mu'asati al-ula daga cikin dalilan da suke tabbatar mana wato wannan al-mu'asa wanda ta da aka kulla ta farko din ta tsakanin muhajirin kenan ko yanzu yace hadal hadith wannan hadisin da muke magana akan sa yana nufin hadisin mu'asati tsakanin az-Zubair da kuma ibn Mas'ud wanda al-Bukhari ya rawaita a cikin al-Adab al-Mufrad يسي وانا كل حديث سفيدي لي يسي لأن الزبير وابن مسعود من الزبير لابن مسعود من المهاجرين ذكا نسو سلاس المهاجرين كما هو معلوم كما يدوك سلام الأبوه يسي والباهر أبن ديك بينا أن شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يقف على هذا الحديث بيبان من حديث بعد وأنا بسامد من ينم حديث بعد ونحن نريد مثلا سنسى فأنكر هذه المؤاخاة شيء سيء إنكار لكي أرمى الأبن وأوكو وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر يقضي ولا المدنر ورده عليه كما يرد يمر ابن سمية مرسمي بهذا الحديث ده ولا الحديث وغيره ده ولا يسي فراجعه فجيك من سيوان المدنر المدنر سنة ديانا ابن حجر لك لا يبا سنة ده هل يقول ويبا ولا إيانا ابن مسعود ابن بكور لا أي لا الأدب المفرد لا توصل ويبا ودام غالي بذها بيتا وانا يفت إشياء قال ابن تيمية كذا دا كذا كو قد أنكر ابن تيمية كذا دا كذا سيسي كما أن صحيح بها كبني لا أبن دير دي أنك سيدي أنك كما من هذه السنة لم شو مجمع فتاوى ابن تيمية ووصل يعني لا بأني المسيح وأن لما من هل يزو ذاك جاء وجه الدروتي فتاسي من أصلي أسانيد بأكر وتوتي أرسي جداء أسانيد بأكر وتوتي وانا مدنة سوى أن يسمي أخاه سكان المحجرين بمحجرين إيش أسانيد جداء إيه ناس نحي حيباني إيش كون أكا نقلتو بجمع أليسي حكما وان ديكي أن نقلتو شباب بجمع أليسي بأما كما أخطع يعني كسكوس لا فتن تمشي أبو يوه فلعل مدنة استحاب تسهيل حديث الليل جداء شيء أو شيء سام شيء سامون مبدا ابن حجر سامون أما أنت تقول شيء كنا كوب جنس كنا كوب كنا واجنس الله بيقول إن جنس سبعة كنا أبن ليه فلأ ما سوك إن جنس مين فلأ الذي من واجنس به أما كنا ولا تروى أي أن كنت سبعة بعد جاء متعلم دا وتو سكي ألم تتوبة ولا جئس الله أقول من يكان سا مختصر من هذه السنة ما قال بيانه ليه دليل لإساء ابن سنة وفد من إنسان أبو الله ثم ليه بس يلما رمنا كده أي نقول سلطان ومعنى هذا هو ليس ومعنى هذا الإخاء أبن لا أكي مثل دوان الإخاء أما أنا فسوم بمسيسي وقمت فأنا لجسم بسابان طب سيسي ومعنى هذا الإخاء أبن لا أكي مثل دوان وانتفع ده أصلي an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoro da wannan magana ne da sa'a tsakanin muhajirin da ansar saboda me an tajuba asabiyatul jahiliya saboda ta'assuban su na jahiliya ya laifi ya zama ne ya zama babu shi ne san ta'assuban su shi mutum ya rika danga ya rika kullun tunanin dangin sa ƴan uwansa kabilarsa duk abin da suke cikin shi ne daidai abin da ba su yarda da shi ba bai yarda da shi ba wannan shi ne ta'assubanci yana tare da mutanensa ko akan gaskiya ko akan ƙarya wannan ko haramun ne mutum ya zama yana haka yawa to wannan abin saboda yana da ƙarfi a tsakanin larabawa saboda ƙabilanci to dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai da shi shi yasa ya kawo wannan magana isa'u din kowanne musulmi ya ji a jikinsa ya ji a zuciyarsa cewa musulmin nan da ya zo bako dan uwansa ne sai sai watasqutu fawariqul nasab, kuma bambanci da yake tsakanin mutane dama akwai shi ta bangaren dangantaka, wallahi da kuma launi wal watan da kasa duka su fadi, yadda mace ba su ake dubawa ba. فلا يكون اساس الولاء والبراء الا الاسلام, sai da mace babu asasin da za a gina wala'i da bara'i sai musulunci, wannan shine asalin musulunci kuma da saboda mu in har aka ce za a dora alaƙar in an tsaye da alaƙar wala'i da bara'i soyayya da ƙiyayya, wannan mabda'i ne da mun magana sa a darasin Al-Furqan mako ɗaya ko biyu da suka gabata, ko yawa abinda ake nufi duk wani abu wanda a ƙarƙashinsa za ka gina wa za ka so wa za ka ƙi ƙaunarka da mutum saboda me kake son sa, ƙinka da kake wani mutum ko wani abu ko wata manufa don me kake yi, to ya zama cewa asalin abin da zai sa ka so mutum ko ka so wata manufa ko ka so wani gari ko wata ƙasa saboda mene ne, saboda musulunci ne. Asalin abin da zai sa ka ƙi wani mutum ko ka ƙi wata manufa ko ka ƙi wani gari ko wata ƙabila shine ne musulunci, wannan shine asasin abin da wala'i da bara'i. Kar ka tsaya ƙaunarka da soyayyarka da mutum ko wata manufa saboda kawai ɗan gidanku ne ko saboda ɗan gidanku ne, wannan asali idan akwai imani to ana gabatar da ita. Rubuci abu in akwai imani ne, na in akwai imani idan mutum kabila ku da garin ku da kuma sannan kun hadu a imani, to kana tijin tashi akan wanda ba shi ba. Amma idan kabila ku da gidan ku da dangi da kakanni da zuriya da gari da, amma kuma imani ya raba kai kana da imani shi ba su da imani, to nan ba magana soyayya, saboda shi wancan abinda yake so shi ne kafirci, kai kuma abinda kake so ne musulunci. Mun ji mana ko ɗan uwa ne mazuni to an raba saboda babu imani ɗin, wannan abin da akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina su, ka zaki ashe dole a samu son juna. Idan ba mutum kowa zai hango wannan ɗan wane wane wannan ɗan wane ne ina wannan kabilar mu ɗaya wannan garin mu ɗaya, to da shike da abubuwa sai su lalace, sai ya zama cewa musuluncin bai yi tasiri a tsakanin su ba, a kuma cikin zukatansu wannan haɗa kansu ba. Duk inda kuma dama ake so mutane su haɗa kai, to sai an yi irin wannan abu. Mun ji mana duk wani abu da ya haɗa ku da na jini da na wani gari wannan ɗan gari ka zamu da ma wa asalin mu ɗaya, sai an kai da shi an rubuta shi an ɗora abu akan musulunci, to sai a ci nasara. A nan ake samun ɗan'uwantaka ta haƙiƙa, mutum ne yana son ɗan'uwansa saboda addinin musulunci, saboda yana son Allah, yana ƙin wanda yake ƙi kuma saboda addinin musulunci, saboda wancan ɗin yana ƙin Allah. Da fatan mun fahimci abu, amma maganar wata alaƙa ko wannan ɗan garin mu ne, wannan ba ɗan garin mu bane, wannan ba ruwan mu da shi, wannan gaba ɗaya ci gaban wancan harkar jahiliyya ne. Ina fatan mun gane wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da aka zo wannan sabuwar al'umma za a gina su, shi ne ya nisa waɗannan abubuwan, ya ɗora soyayya da ƙauna da kuma ƙiyayya, ya ɗora su akan addini ba akan wani abu ba. Ina fatan mun fahimci wannan. Wannan shi ne asalin wannan maganganun. A sanin sun fi cewa وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأخوة. أشكي من الأخوة وانتكر أن تاكد آقفة إيثار إيثار جيني كثير في تطوعا كدولة الهيل يسامع الهيل كيف هقوع دوتيا كسكابر مسا كمان دام يقول بني حرماتا mutum yace ya kira dan uwansa muhajiri ce gashi nan ka zo ka zaɓi matar da kake so a cikin mata na zan sake ta ta yi inda ka aure ta, wannan abin in ba musulunci ba abin da zai ja mana wannan ilimi, kuma haka bane babu wata ɗan'uwantaka da wata alaƙa ta jini da za ka ji ta kai mutum yana son ɗan uwansa ya ce hatta kai a ce zo ga dukiya ta mu raba mu ga kuma mata a raba, kai wannan abin ba addini ba inda za a same shi. Addinin ma sai a tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu ku duba gudu an zuga addini amma ina yan uwantaka, saboda sakaci ga riƙo da addinin ya jawo yan uwantakar ta addini yanzu ta yi rauni tsakanin mutane sosai, har mutane a cikin musulunci an fi fifita yan uwantakar jini da yan uwantakar gari da waye da waye da waye, saboda ne waɗansan abubuwa ɗin na abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina al'umma a kai sun nemi a zukatan musulmin zamanin yanzu, sai dai kuma wuri da gudan wani wuri zuwa wani wuri ɗin
musamman inda ka samu musulmi suna da yawa suke da majority to za ka samu rauni wannan abu amma ka je wata kasa da musulmi ba su da yawa to za ka ga irin wannan abin ana yin sa haka ne kuma haka ne galibi wannan ana samu haka ne za ko a nan kasar a wuraren da ba musulmi da yawa za ka samu cewa ana samun wannan abin ɗan uwa suna son ɗan uwansu daga kawai ka ga ɗan garin ku sai ka ji ai kamar ka ga wanka uwa ɗan uba ɗaya wannan ana samu saboda jin cewa ne yanzu muna da wani ƙarfi da ya zagaye mu zai iya halaka mu mu haɗa kai ko yawa to amma inda muke da yawa sai mu ga cewa ai shikenan ba mu buƙatar mu haɗa kai to yanda shi ya kamata a gyara shi ai buƙatar haɗin kai a kowane lokaci ba ta faɗuwa tana nan ana buƙatar ta to waɗannan shi wani shi ake nufi da ifara wal muwasati da taimakon juna wal mu'anasati da taimakewa wa isda'i khairi da kuma bayar da alheri isda'i shi ne bayarwa i'ta'i yawa fi hadhihi al-ukhuwa duk wannan sun bayyana wa mana'ati al-mujtama' al-jadid bi anwa' al-amthal kuma waɗannan al'amuran da muka ji waɗannan awaqif din na ifani da mu'anasa da muwasati da isda'il khair kamar da kada suka cika wannan sabuwar al'umma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina ma'ana wannan taron nan al-muhajirin wal ansar sai ya zama cewa babban abin da ake gani a cikin sa shine ne wannan gargantaka din da kuma irin waɗannan al'amura shine har ya zama cewa ya zo da arwa'il al-amsar wato misalan mafi kyau da za a buga su a tarihi da su sai su rawa al-bukhari الإمام البخاري يروي أنهم سواسوا المهاجرين لما قدموا المدينة يعني سكة إسوا المدينة آفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يا جدا نبدأ وانتقى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فكان عبد الرحمن وكما سعد بن الربيع فقال لي عبد الرحمن سيسي سعد بن الربيع ليس هو عبد الرحمن بن عوف من سعد الرحمن بن عوف daga cikin muhajirin ne kuma sa'ad ibn rabi kuma daga cikin al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai abdurrahman dan uwan ka shine sa'ad ibn rabi in ya mutu za ka gaje shi in ka mutu zai gaje ka ku zo ku zauna a haka kamar da yawa sauran to sai shi sa'ad ibn rabi ya ce wa dan uwansa na musulunci abdurrahman ibn auf sai ya ce da shi inni aktharul ansari bala a cikin mutanen madina kakaf ba wanda yake da dukiya inji sa'ad ibn rabi faqsim mali nisfaini ko faqsim mali nisfaini zan raba dukiya ta kashi biyu wali mar'atani ina kuma da mata biyu famru a'jabahuma ilayka fasalli hali ka duba ka ga wadda ta fi baka sha'awa wadda ka fi so kuma ka ambaci sunanta ka gaya wacce ce kake so la hawla wala quwwata illa billah wannan lamari babu wata tafiya tunda aka duniya da ta taɓa yin wani abu babu wani addini da ya taɓa gudanar da yankuwantaka tsakanin mutum da mutum wanda babu alaƙar jini a ciki saboda kawai wannan yana son musulunci wannan ma yana son musulunci su haɗu su so juna irin wannan san ba a taɓa yi ba a tarihin kowace al'umma a duniya yadda ta kai dai irin wannan abu wani mutum ya bai yi da matarsa kuma ku duba wannan abin ba irin matar kuma ba irin tamu mata ba haushe ba irin ta da larabe kun san larabawa da kishi tsakanin sa da matarsa ba ku sani ba ko yadda da larabe yake kishin matarsa ba irin sa bane ba irin mu bane ne yanzu da zai bar matarsa akan a chapa wani ya buri ta ya taka birki ta matsayin gaba irjin ta ta gaba dan bayan sa wannan sai da haushe kin yi bar matarsa a mata irin wannan abu saboda bai damu da ita ba ba zai dauke ta a babar kansa ko ya dauke ta a mota ya zuwa kai ta ko kuma ya tsakko shafar mota saboda mutuncin matarsa a je a kai ta inda zai kai ta ba misali wannan ba shi ne ba shi ne zancen damu ba amma in yana damu yana shi abin da suke damu na sai sa nake faɗi za ga mutum matarsa ba ta da lafiya sai ya ce ko ya jefa mata kuɗin babar zai ki hau babar kuma yana da mota sai ya tafi ofis ya je ya zauna wanda kamata yi ne zai dauki matan nan shi da ita zai kai ta asibiti a duba ta har ma likitan da zai duba ya tabbatar ne addini ne ya ga cewa ba zan kafa duk kai ta ba duk wannan abubuwa suna da cikin abin da ya kamata farko ma kafin ma ya duba na su tafi likita idan kuma doctor bai san gurwa ta jefa bai san me aka gaba ina aka buɗa aka duba a jikinta duk ba ruwansa ta sani ba kawai ta je asibiti ta dawo shi kawai kar a shiga aikinsa balarin da zai ba wannan abin ba yayin kullum haka za a je su ayyana suka je haji a cikin kusin gani amma kalle da matan su ko wannan halinsa na cikin wannan haka asali kusin su yake su ne kai ba wai abin duniya bane kai halin matar ka tana tafiya kiyaye wata ne kaunarta ne kuma sannan kula da haƙƙinta ne ba mu da musayyadan abubuwan mana muke wasa da su sai dun cewa mun suna ta tafiya su ko ina da su a gari kowa kan matar kowa ne kuma ku duba ne mun a san ba haka ba za ka ga wannan ya Allah abin da larabi fuskar ta ma da ba a bayyana bayan ta na shi wannan an san ta dama tana wucewa tana ita ce matar wani aini ba take to abin da nake so in nuna mana yadda balarabi yake da matarsa har ne zai so maka gashi nan zai je buɗe fuskar wannan da wannan zai ta leƙa ka gani ko yana son ta idan kace ita kake so shi ke nan zai haƙura zai ba ka ita ka je ka aure ta bayan ta yi inda inda wannan addinin ba da tarbiyyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun irin wannan abu ina fatan mun ci abu yawa shi yasa na kawo mana wancan wancan amma mu tsale shi ba a kansa muke wata ran muna magana akan haƙƙin da mata suke da shi akan mazajen su insha Allah ma ta wannan wancan dan aka sai shi Sa'ad ibn Rabi' yake ce masa fanzur a'jabahuma ilayka fasallaha ka duba wadda ta baka sha'awa a cikin matan nan ka ambace ta utalliqha ni kuma zan sace ta in ji shi fa idan qadat iddataha idan idan ta kawo iddata ko kuma fa idan qadat iddataha shine ne mafa'ili din fa tazawwajha sai ka aure ta idan iddata ta yanki ta kawo sai ka je ka aure ta qala sai shi Abdurrahman ibn Auf ne shi barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya sa maka albarka a matanka Allah ya sa maka albarka da abokiyarka inda ahalika ne yana nufin matarka ahal da ma asalin abin da larabi yana ce ahal yana nufin mata yau ba kawai iyali kawai ba suna su lafazin iyalin abin su muka dauko amma abin su nufi da iyali daban abin da muke nufi da iyali mu din mu iyali ne da gaba ɗaya family su kai suka ce iyali da ma suna nufin kamar sannan su fi iklaqin iyali akan yara wato wanda nauyin su ke kanka dalika adna anna ne Allah ta kuli daga da aka samu iyal da aini ma'ana waɗanda kake daukar nauyin su amma wannan da ma ahli in aka ce ahli zalibi suna nufin mata to duk da cewa ahli din suna da su iyal iyal kuma su kuma ya'ya ne daga bangaren wato da ahli din mutum suka samu abin da kake so mu gane cewa a qur'ani da sunna zalibi ahli in suka zo ana nufin matan mutum da aka bari a fidda misali matan mutum daga ahlin sa ba kamar da wancan maganar masu shi'a ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahlul bait wanda su nufi nufi dan haka sai ki cewa barakallahu laka fi ahlika wa malik wa ayna suqukum idan kasuwar ku take abin da tambaye shi kenan ku nuna min kasuwa Allah sa maka albarka a ya matanka Allah sa maka albarka a dukiyarka ba su ne a gaba na ba shine abin da yake nufi kamar yana sai masallo na gode Allah ya saka da alheri ba na san matanka ba na san dukiyarka tare da yan wanta ka tana nan amma ku nuna min hanyar kasuwa ina kasuwa ku take sai shi fadin fadin ne ba sai suka nuna sai suka shi ne da suka kai shi ala suqi bani qaimuqa suka kai shi kasuwar yahuda bani qaimuqa sun kuma dama duk gari inda ana da nuna yin da wata mai kogewar kasuwanci a hannun su yake to shi ne a lokacin aka nuna masa kasuwar bani qaimuqa sai ya tafi can ya ce faman qalaba bai juyo ba daga kasuwar nan ya dawo gida illa wa ma'ahu fadlun sai ga shi ya dawo da falala da guntu da saura min aqiqin na ciki wa sallin da katibi ma'ana da dai waɗannan abubuwan ana sayar da su a wancan lokaci kuma su ne abinci wani ne mama ce a cikin katibi abinci har zuwa yanzu za a gani a ƙauyen Larabawa za a sayi hudus da wani kamar gurasa ɗin nan irin ta kano ko metan ana akwai metan sinta akwai mai ƙarfin ta ita ma a samu wannan da katibin da su cikin da su ake karyawa da safe har yanzu a zuwa yanzu suna da wannan abu ba su sake shi ba kasancewar shi ne abinci da ake ci sai ya zo ya sara a lokacin ki nan har ya sayar har ya dawo da hutu gida shi abin da ake nufi ka ga ma'ana daga nuna masa kasuwa har ya shiga ya tafi da shi ya bi bayyana da nan ne ɗan kasuwar a wurin Yahudawa har ya kasuwanci ya sari abu kuma ya sayar ya kuma samu riba ya tawo da hutun kayan abincin ya zo gida da shi sun mata ba'a al-gadwa sannan ya kuma ya ci gaba da zuwa kullun da safe shine malan ta ba al-gadu ko al-gudu kullun da safe ya ci gaba da zuwa ba la kullun safiya tana yin ka hanya ya tafi kasuwar nan sunna za a yawman sai wata rana ana nan yana ci gaba da zuwa kasuwar nan ya dawo wata rana sai ga shi ya zo wadihi asar sufratin a hannunsa akwai alamar wani yalo dan fatsi fatsi a hannunsa wannan alama ce idan mutum ne aure yana sa lalle a hannunsa a yatsansa yana cikin abinda sahabbai suka saba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a kan kuga a jikin tafin hannunsa ko yatsansa a sa kai wani abu da lalle alama sai kowa yin sai a ce a barakallahu sai kai aure mun ji jannat to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan a hannunsa fa kala sai yin shi bishi mahyam mahyam ma sha'anuka a me ya faru kuma ga abu ne da nasu can amma Abu Abdurrahman me ya haka ne muke gani me ya menene labarin ka ba nan ne ba ko ka zama aure ne kana sai shi ta zauna shi ya ce ina yi aure ne din kana sai shi kan sukta ilaiha lawa ka bata sadaki kana sai shi lawatin min dahab wato kunci ne ko gutsi na dinar zinare yau irin yadda suke da malan da tsoron zinare nauyin sa wanda zai kai da dare da yawa aka auna yake shine abin da ya bayar a matsayin wato sadaki wannan dai ba iyalan hadisin ya tsaya ba amma abin da yake so ya kawo shine yadda Abdurrahman bin Auf aka yi masa tayin a bashi kudi a bashi mata ya zauna saboda yantakan nan ya zama bai wani abu ba shi kuma sai ya zama ya buga mana wani misali na mutum irin mutumin da ake so a kowane zamani a same shi mutum namiji namiji mutumin da zuciyarsa ba ta mutu ba mutumin da ya yarda ya nemo nasa mutumin da bai yarda da Allah ba ku mu samu ba ko kun ga misali shi abin da ya bamu a matsayinsa na mutumin da za a koyi wani abu daga gurinsa an ce ga shi a zo a shagwa fata a bata abin duniya da mata ka zo ka zauna sai ce a'a shi bai yarda da wannan ba a nuna masa kasuwa wannan kuma haka ake son musulmi su zama wannan kun ga saɓanin halin da mu muke ciki mutane kullum kowa sai yake a basu shi zai ji daɗi ya zauna ya nemi yau amma kada ka bari ka dogara da wani kullum abin da musulunci ke koya maka shine kada ka dogara da wani dan adam a duniya ka koyi kasuwanci ka koyi laburanci ka koyi wata sana'a amma ka zauna ba ka da aiki sai zama dindin bishiya a ƙarfi wallahi tunda na faɗi jarabawa kuma suke nan ba hakuri rayuwa ta mutu suke nan da za ka wani tunani wani abu ba in an ce ba jarba ma'ana ni muna ɗaukar cewa mutum wai in ba aikin gwamnati ne ya je zauna ya samu aikin ofis ya zauna ba shike nan wai rayuwarsa ta lalace wannan ba haka bane in mutum bai samu irin wannan rayuwar ba da zai zo da takarda a bashi aiki a ofis ya zauna to ai falalar Allah yawa ne da ita a wannan bayan ƙasa dan ne zai zauna ya lakanta kansa shine nan shine maula shine kaza a'a ya je ya nemi wata sana'a ya koya ya koyi tula ya zo ya koya ya soke can ɗinki ya zauna ya koyi ɗinki yana ɗinki ana biyan sa kuɗi ya je ya aikin leburanci aikin kwafa siminti ya miƙa ya burki da asa waɗannan duk ayyuka ne da Allah maɗaukaki zai tsare mutum mutuncin sa dan ne mutum zai zauna sai dai kawai a bashi a bashi a bashi kullum shine kofar gidan wannan wallahi ma za ta ci ta hanyu ka san za ta haihu an baka notice wata tara amma baka shirya ba sai ran da ta haihu ko ba notice wata tara ake ba mutum ba yin daga lokacin da ciki ne shiga kamar an baka notice ya to kai shirya ba za ka yi harkar suna za ka kala za ka kala amma mutanen mu yanzu abin da suka saba shine mutum ya zauna kawai sai wani abu ya faru sai zo kofar wannan assalamu alaikum wallahi da na ce ina sanin mun kaza da kaza ka ji kaskanci ya zo ya mutum ka rasa menene zai sa mutum ya shigar da kansa irin wannan hali kuma musamman akan mustahabbi ba akan farilla ba ko akan farilla ne ba zai yi mai ba saboda zai ce maka ai ba ta hau kansa ba tun da yanzu ba shi da ita ba shi da kuɗi ko amma akan mustahabbi sai ya tsawo kansa sai ya je ya tsawo mutane ya yi ko a gare su mutuncin sa ko an gaisa a rika cewa ku ce bana nan me yasa mutum musulmi ya sa kansa a wannan wannan abin da Abdurrahman bin Auf yana ya ishe mu wa'azi akan cewa kada ka bari ka zama kallan alal nasi kawai sai ka zo ka duba kullun ana zuba maka kai hannun ka shine a ƙasa hannun ne zaka shine a sama kuma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla kuma wannan ma'ana shi wannan ne tasiri wato hannun bayarwa hannun ne da yake bayarwa kullun shine mafi alheri shi yasa ake kira shi al-ulya hannun ne yake sama a dabi'a duk dan adam da ka taba ganin mai baka abu yayi haka shine da baka sai zaka haka ka dauka ba ba da ake ba kai ne zaka haka handa hannun juna sai ka hadu ka tun fare su ka hada juna daya saboda kai ne ka jinga nashi kuma haka da zuciyar mun kuma zulmi ne shiga zuciyar ka ga shi ka kaskanta a gaban wani ya kamata mu fitar kanmu daga wannan yanayi ya ɗan musulmi in mutum ya rasa karatu ya rasa aiki to ya je mai duranci ba abin girman kai bane yau wannan bane babu girman kai a ciki ka je ka kaskantar da kanka kai aiki ana ganin gurin ka kake ci ya fi a ce ka ana ganin ka kana yawo kofar gidan mutane idan jalla to wannan kuma sannan kuma ga mutum san mutare an yi da wannan da aure wannan da aure wannan alheri ne to amma kada ka je ka jefa kanka cikin abin da ba za ka iya ba ka samu aikin da za ka yi aiki baya kai babu inda za ka ji an ce jama'a sun zauna wai an ce sun rasa abin da za su yi sana'a sai dai a ce cewa akwai unemployment unemployment ne ma'anarsa shi abin mature yana nufin babu aikin yi hatta sana'o'i an nemi an rasa amma mun nan abin da muke fata an nemi nan baka samu aikin gwamnati ba ko mun mutum bai samu aikin gwamnati ba shi ke nan is an employed to an employed amma kuma shi ne zai sa ya zama self employed ko ba za a ji shi ba ya zama employed kansa ya samu abin da zai to Allah ma uce shi ta mana wannan abu misali ne sosai mai girma da ya kamata a yi da amfani da shi ana faɗakar da mutane su fidda kansu daga wannan irin rayuwa da muka fi sanin ta da rayuwar alabaku misali yawwa Allah ya ƙara mana lafiya da ƙarfin jiki da kowa zai je nemi abin da zai ci da iyalinsa da shi yace warawa ko warawa ba na yanzu Bukhari an Abu Hurairah daga Abu Hurairah radiyallahu anhu قالت الأنصار قالت ليس أبو هريرة ياتي قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار سنتي ومن قال الله صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النفي كربا دبينا لكي يتكامل مؤواته ودبينا للنام ثم أنت النفي لا يبو إتاتي والدبينا سؤال ما سجد mutanen madina ne ko mutanen maka haka suka taho tsidan ba komai a hannunsu mafi yawansu kaga ce nan ƙashe dabinan da suka samu a madina na mutanen madina ne to sai mutanen madina suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a raba dabinan nan tsakanin mu wannan ga su gindi kaza wannan gindi kaza wannan gindi kaza tsakanin mu da mu da al-muhajirin ma'ana kowa ya samu wani abu dabinan yana kuma muna dauka muna tsinka muna kaiwa kasuwa muna sayarwa kuma muna samu abin da zamu ci a ciki ka san dabino abin da yana nufi yadda sun ga muhimmancin gero abin da haushi haka dabino yake yau ka ga gero akwai nau'i na abinci da dama da ake yi da shi ko yau ya san ba ku labari wata rana muna hira irin wannan da mai nasiru haya madina ne da daya irin gero hiran nan haka muke zancan muka lissa fa abubuwan goma sha hudu da haushi yake yi da gero goma sha hudu duk abinci ne da gero ake yin sa to haka da dabino yake abin da larabi ba kai wannan kallon da ya tsaya abin nan haka zaka dauka ka ya ka shike na amfani da dabino abin da larabi ba su da wani abu mai muhimmanci ne kuma abin da ake cewa kunya gizadiya wato karfi na ci na abinci nutritious power ake cewa ko ma'ana karfin abin da ma'ana yana da akwai fa'ida mai karfi sosai wajen gina jiki a jikin dabino shi yasa suna abubuwa da yawa da shi yawa har an daka shi a ci gari gari a daka shi a daka a yi haisa haka za ka yi shi haisa kamar tuwo haka take kuma a sa mata mai kuma a rika ɗauka ana shi ana ci da shayi ka ji kai dan tun safi za ka iya da wani abinci da kuma har rana wani lokaci in mutum ya ci wannan abu yawa to ma'ana da dole muhimmanci ne da shi shi yasa idan muna faɗa ne muna faɗin wannan ne dan ku san yadda suke ganin dabino ba yadda muke ganin sa ba mu ga dabino yadda muke ganin sa ko wani abin sha'awa ne wani a shiyare ko ki la kaje ka sauke ko ka aje kuna kana son wani sha'awa ne ko zai saya shi kamar wani abin mallaki to su a can ba haka bane abinci ne sosai yadda za a wato dauki muhimmancin ko shinkafa gero dawa to haka yake a wurin su dan ku fahimci wannan abin yasa na kawo nake to sai suka ce a raba wannan dabino kowa a bashi rabi wa ya bashi wannan kaso wannan ma a bashi wannan kaso wannan a bashi wannan kaso qala la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a kusa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya koya mana rashin karɓar kaskanci irin sa yau da muke da wata ran su je su ji cewa mu ne da falala a kanku sai ce a'a ba haka ba ai faƙari sai su al’ansar ɗin sai suka ce to shi ce ba fatakuna mu'unata wani shiriku kunkun ke samara to abinda za a yi shi ne tun da dalilan nan itatuwan dalilan nan domin dalilan nan aina mu ne to ku al-muhajirun ku wadatar da mu aiki ma'ana ku riƙa mana aikin kula da dalilan neman gefensa ma'ana harkar nemansa da gyaransa ku riƙa yi sannan idan muka zo sai mu raba ɗan itacen ma'ana samaran idan ya nuna abinda aka tsinka ɗin shi ainihin dalilan da za a ci sai mu raba ku ɗauka mu ɗauka wanda ce na mutum kaga ne ce na su al-muhajirin sun nemi aiki su kuma waɗannan wurin nasu ne mun gane abin ko yawa to anan da suka faɗi wannan ƙalu sai suka ce su al-ansu mutanen Madina ke a mutanen Makka su al-muhajirin sai suka ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun amsa mun gane ne yawa ma'ana sai suka yarda da wannan kashin maimakon a ce kawai su zauna saboda su sun yi hijira su zo su zauna sai a riƙa ɗauka ana ba su ku gano wani darasin a ne misali irin abubuwan da ke faruwa a duniya idan mutum aka ce wata musiba ta same shi ya zo wani sabon gari da ba a san shi ba ya zo sai a tuno to sai a sai ka je masallar ta rami sun da zama za a tashi a jawabi a sai to Allah a taimake ka sai mutum ya ɗauki in yi zo aka yi masa wannan a matsayinsa na matafi ko a ba shi kuɗin mota ya wuce gaba ko kuma ya ce nan zai zauna a samun masa gidan aya zauna duk an samu irin waɗannan musan lokacin da aka samu wani da yawa a baya har a nan gobe to kuma sai mutum irin wani sai ga mutum ya sai shantake kawai abin da yake sai ku yi su ba hannu sun nan kuma mutanen gari su ne za su tafi kuma su ci gaba da shi da shi sai ce gari sai tafi da shi kuma sai ɗauko matarsa sai yanzu sai kuma ci gaba da nama haka yana kallon ku za ku taimaka masa wannan abin ba daidai ba ne yawa in ka zo wuri ka yi abin da Abdulrahman bin Auf ne a nuna maka kasuwa tafi ka sami wani abu ɗan abin da ka zo da shi a hannunka sa shi a cikin kasuwa yi addu'a Allah ya sa maka albarka a cikinsa menene a yadda ne za ka saya ka fara da shi ka fara ka gani wanda Allah mai kimi sa maka albarka da ka daura a cikin kaskanci ba haka nan kuma idan da za a zo a ce maka to ga wannan ga aiki ne na ka rika zuwa kana bare ma ana ba ka wani abu jini da ma kai ka zo ne ba ka da gura a gani a hankali sai ka samu aron gonar da za ka noma sai ka noma abin da za ka ci da iyalinka amma ba mutum ya zo ya ɗora nauyin sa gaba ɗaya akan mutane yau a nemi taimako bayan wani satin a ce to babu Allah mun dai har yanzu a ƙara taimakawa bayan wani satin a sati yin wannan abin da haka sunna take da gaskiya yanzu ya kamata a koya wa mutane kowa ya dogara da kansa bayan dogaro da Allah to mutum ya dogara da cewa ya nemi nasa kada ya shiga ƙasƙanci maganar tsarin mutuncin ka ɗin nan kar ka bari a ƙasƙanta ka a gaba ka da mutunci ɗin nan wallahi muhimmanci ne da ita to amma mutane mun koma saboda wannan abin da muka saba na Allah ba ku da samu wato mutum ya ga cewa ai ba ko nema don an ƙasƙanta shi don za a ba shi a ce zai layi tun safi a kofar gidan wani mai bada zakan naira 100,000 tun safi a yin dogon layi ga rana ga menene wanda a safen nan zuwa rana kafin abokansa ya ishe ya zo ya samu 1,000 ba 100,000 ba wani yana da ƙarfi amma mutum ya kashe aikinsa yana da damar da zai wani abu sai ya zo ya zauna ya kaskanta wani abu wanda ya haƙuri saboda suna damuna a al'umma ba al'umma da take da irin wannan halin namu na Bahaushe hakikatan duk inda ka zo a duniya ka tambaye yadda suka yawo a duniya suka hirin da mutanen wasu kasashe za ka ga wannan halayen gaskiya abin Bahaushe ake samun su ba a wurin wasu ba wanda musulmi ta ba iya yin wannan kafin shi ba ya samu aiki yawa ya samu aiki inda an yasan yadda rayuwar kowa take yawa amma a samun masa abin da zai in mai takarda ne a samun masa aiki na takarda in ba mai takarda bane a sa shi hanyar da zai lebaranci in an ce kai lebaranci ka ci abinci ba wani ɗanta ka aka yi ba ya fi a ka zauna a gida kullum a girko abinci ko a zubo a kwano daga wani gida a kawo maka a ce haka za ka rayu wata uku a wani gidan wani ake zubo maka ka ɓaki ka ga wannan abin akwai ƙasƙanci da rai ya kamata ka ji cewa ni in sa cikin wannan a gida na in dafa to aka ce ga aikin lebaranci aikin lebaranci ne kuma gashi an ana samu ban sani ba ko wani zai ce da Allah kana nesa da abin ne baka sani ba yanzu ana wahala samun lebaran su ma nura yana wahala tsakanin Allah kuma da haka in mutum yana so ya tsare mutuncinsa akwai abin da zai samu ne zai ka zama yaron kafinta zai ka zama yaron burkila zai ka zama yaron tela yaron ko menene a lokaci kaɗan za a ga ka iya wani abu amma ka zauna kawai ba ka da aiki sai irin waɗannan abubuwa shi yasa zaka cewa yan siyasa su zo su amfani da mutane ba aiki ne ba su san me za su yi ba basira ba dabara a je ba ka san kwaya kawai ka zo kana ihu saboda wani ɗan adam
wanda kuma ba mutunci a ciki, ba mu daraja, ba kuma kaskanci da zai yi maka, ya kamata a ce ba haka mutum ya rayu ba. Yawa ka nemi abin kanka yadda ba wani wanda zai maka wasa da hankali. Allah ya ɗauki cuta. Sannan ya ci gaba yake cewa wa hada yadullu ma ala ma kana alaihi al'asaru min alhafawati albaliga. Wannan yana nuna mana abinda su al'asar suke da shi min alhafawati, na karrama mutane shi ne hafawa. Alhafawa ana nufin ihtifali, ka biyo da mutum ka ba shi masauki da mazauni da kuma kulawa da shi sosai. Bayan dai al-ikram shi ne alhafawa. Yawwa albaliga wadda ta kai matuƙa bi ikhwanihim almuhajirin, wanda suke yi uwansu a muhajirin. Wa min at-tadhiyati, da kuma sadaukar da kai. Wal ithar, da fifita wani a kanka. Wal wujd, da ƙauna. Was-safa'i, da gare-garen zuciya, babu wani ɓoye wani abu mummuna a zuci. Wa ma kana alayhi muhajirin, da kuma abinda ma'ana wannan ya nuna mana wancan. Sannan jefan wani a jefan ƙasar kenan, jefan almuhajirin suna ma kanu alayhi abinda suke kai min taqdiri hadha al-karam, su ma sun girmama wannan karamci da aka yi musu. Idan mutum aka yi masa karamci, to yana da kyau kuma shi ma ya nuna ya girmama cewa an kyautata masa. Hadin cewa aka shirye shi zauna ana ba su dabino kawai, ko sai suka ce a'a Allah saka da alheri, ai abu mun ji daɗi, mun ga girman abu mai kyau. Amma dai mun gamsu cewa za mu riƙa muku aikin gonar, kuma sai mu riƙa raba abin tare. Kuma da wancan suna Abdulrahman suna ya gode ma wancan, ya yaba masa, ya saka ya nemi Allah saka masa da alheri akan abin da ya bijiro masa da shi, amma bai karɓa ba. Kuma sai wani aka yi sai nuna masa kasuwa, kaga ashe suna muhajirin sun gode ma wannan. Wannan wani abu ne kuma wani hali ne da shi ma yana da kyau mutum ya koyi shi daga asala ce ta Larabci, kuma dai musulunci ne da ita. Yana da muhimmanci idan aka karrama ka, to ba kawai ka saki kai kuma kai ta karɓar abu koyaushe ba, ka nuna kan haka kai ma irin tsare mutuncinka cewa amma da la'ayi alhamdulillah akwai abin ina da shi, kawai dama iyalai na yau ya ishe ni, ba matsala Allah saka da alheri ko da baka da shi. Yawwa saboda ne, saboda ka samu mutuncinka a gurin wanda ya taimaka maka a wannan lokacin, saboda an taimaka maka ne saboda kana buƙatar taimako a lokacin, to kar ka ɗauka kuma a saki jiki da kai a kowane lokaci shi ke nan ra'a, to kuma sai ka duka mai ƙoƙari yau ka miƙo gobe ka miƙo, sai ka ga cewa mutumin shi kansa ya ji cewa abin kuma ya isa haka. Haka yanzu ba ka bane. Yawwa amma in aka yi maka alheri ka nuna ka ji daɗi, kuma ka nuna ka wadatu, insha Allah za ka je ka nemi naka, kamar yadda su suka aikata a nan. Kullum amfanin karatun sirra fa ɗan musulmi shi ne don mu ɗan wannan darasin. Yawwa idan za ka karanta kawai ka ji abin da ake ba tare da ka ɗan darasin ba, ba ka fa'idanta da karanta sirra ɗin ba. Sannan sai ke cewa har yanzu mun tafi da hadar karam haƙƙa ƙabulihi, sun girmama wannan karrama da aka yi musu, haƙiƙanin girmamawa sun sa mata gwargwadonta, ma'ana sun ɗauke ta matsayinta yadda ya kamata. Falam yastadilluhu, ba su yi istidlalinsa ba. Istidlal sun kai exploiting, yau kai amfani da damar da ka samu kuma ka ci gaba kai ta morewa, bayan kuma dama an yi ɗan gwargwaro kawai aka baka, shi ne ma'anar istidlal. Bayan da cewa an ɗan taimaka ba sai kuma ka shantake sai ka zauna ta a kai a cikin sunan samu wannan damar ba aiki. Inda yanzu a ce almuhajirin ne kusan suka je Madina aka ce ga dabinan nan, sai suka karɓe kuma ba aiki. Su al-asafin su ne masu gonaki, su za su tafi gonar dabinan su gyara su noma, kuma sannan su ɗebo ɗan itacen mana su ɗauko dabinan su zo su raba da almuhajirin. Inda sun karɓi wannan, kuma kullum lokacin da kakar dabinan ta zo haka ake yi, ya zama kawai mahajin suna gida a kwance ba ruwa ko ina ba gona ba aikin komai, sai dai a ɗauko dabinan a basu, to ba a hankali a hankali sai an samu wani abu da matsala. In ban da dai kasancewar su suna ƙarƙashin tarbiyyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, amma duk da haka sai ka ga cewa wata nan al'asar da sai a wayar wannan kullum sai yi su fanta ne haka su lole kawai mu muna ta ci da su, ko an yi wannan din yadda kullum ba ta sa mutum ya ji cewa kai ba haka ya kamata a yi ba. Yau da haka idan aka yi maka irin wannan, ko da an ce zo ga su ka dole sai ka ci a'a, gaskiya na gode ka karɓi abin da zai fitar da kai daga babbar matsalar ka ta wannan lokacin. Sannan kuma sai ka ce to da Allah ina son a taimaka in samu abin da zan yi, saboda kai ba dan da ne sai a saka a hanya, to akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda kake da za ka yi, sai ka shiga kai ma ka sa wani Allah sai ka zo ka ga cewa a garin ma ba wanda ya kai ka. Dan abin da ake ba don bayarwa na labarin Abdulrahman bin Auf, sakamakon wannan abin da ya yi sai da ya fi kowa ƙarfin kasuwanci a Madina saboda wannan abin, har ne kun dawa sai da fi su saboda wannan gurbin da dubuce mai kyau da kuma tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dauka akan irin wannan abu sai ya masa da samu albarka a cikin kasuwancin sa to Allah ma yake samu albarka da abin da muka sa a gaba sannan sai shi sai sallallahu alaihi wasallam wa lam yanali minhu illa bi qadri ma yuqimu aw awadahu da kan ba su karbi wani abu da ya wuce iyaka shi ne wa lam yanali minhu ba su dauki illa gargadan abin da zai wato miƙar da zaman su ba shine yiqimu awadahu ai karkatar tasu da suka samu ko matsalar da suka samu abin da zai miƙar musu da matsalar su shi kawai suka karba ma'ana halin da suke ciki na wannan lokaci abin da zai musu maganin sa shi kawai suka karba sannan suka nemi yadda za su rayu yadda kuma su rayu ya ba ta mutunci wannan yawa sai su wa haqqan wannan da gaske tabbas faqad kanat hadhihi al-mu'asatu hikmatan sabbatan wa siyasatan hakimatan wa hallan rashidan wannan sa'ir wantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin tsakanin muhajirin da al-ansar hakika ta zama wato wani abu a hikima sai ta daban shi ne ma sabbatan ba a samu ilimin ta ba shine ta daban abin da yake ta daban kamar san shabba abin da fitar da bayyana zaman ba irin sauran ba to idan ana so a yabi abu ana fadin wannan abin da yake fadda rajulan fadda mutum ne ba irin sa yawa wannan ma hikmatan fadda ma ana hikima sai ta daban ba a samu irin wannan hikimar ba sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa siyasatan hakimatan siyasa ce mai hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hada zukatan waɗanda suke karkashin sa babu mai iya jagoranci irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abu shine ka samu waɗanda suke karkashin ka ya zama akwai haɗin kai tsakanin su suna jin suna son juna an ruwa ta san da kai kashi 80 cikin ɗari na iya jagoranci duk da wannan duk mai iya shugabanci ga da babban abu yana shi nan nan abubuwan da yake sawa a gaba ya zama al'ummar sa sun rauna lafiya suna son junan su duk abin da yake akwai matsaloli tsakanin wannan da wannan ya kashe dare sosai yana tunanin da za a kawo sulhu tsakanin mutane to in ya samu wannan kashi 80 cikin 100 na nasarar jagoranci ya same shi saboda za a samu zaman lafiya ko ba za su ji jira tsakanin wannan da wannan ba kabilanci ba zai taso ba rikici tsakanin wannan unguwa da wannan unguwa ko wannan gari da wannan gari duk ba zai tashi ba saboda an gina su akan asasin kaunar juna saboda wannan abu wata manufa ina ga mutum shi wannan yawa wannan asili da tafsir suke bayani akan siyasar shari'a mutum ya fa'idan ta da wannan sannan yace wa hallan wannan kuma hanyar maganin mas'ala ne hallan din da ke kuma rashidan shi ne yake tsantsi a aikace mun ga shi hallan da solution yawa magani ne na matsala da ta ce akwai ta tsakanin al-muhajirin wa ansar wajen samun ganin da zasu tunda aka samu su wannan wata kadin to an yi maganin matsaloli da yawa kuwa ai shi ne sai kafirin min al-masakin al-arabiyya ana cewa masakin ana cewa mushkilat amma al-mushkilat afsah min al-masakin to da suke cewa allati kana al-wajibu bil muslimin irin matsalolin da musulmai suke tunkara su ko suke fuskanta su wallati asharna ilaiha wadanda mukaimini a zuwa gare su da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka din ya da mu kuma saboda lokaci ne nan da musa sai mu tashi a daren sun daga insha Allah akan misafa tahalu wanda ya aiki shi ma da tsakanin musulmi na yadda za a gudanar da rayuwa a Madina muna roƙon Allah madaukaki ya ba mu hali irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tsayuwa da kanmu ya ba mu tunani da hankali da dogaro da kai bayan dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mana kuma son juna tsakaninmu wannan abin da muke karantawa na kaunar juna Allah ya sa shi tsakaninmu duk wani abu da ke tsakanin wani da wani muna roƙon Allah madaukaki ya kawo da shi ya zama mu haɗu muna son junanmu a akan ukhuwa irin yadda muka gina samun ta a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ne muna abubuwa da suke damu mu a zuciya wanda suke iya kawar da waɗannan al'amura yadda suka auku da alherin su da muka gani daga sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ƙara mana imani ya ƙara mana ilimi mai amfani da bani ikon aiki da ilimin da muke karantawa wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك